sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum sunana Nasiru Adamu Elhikaya. A jiya Juma'a jami'ai sun bayyana cewa ƴan ta'adda arewa maso gabashin Najeriya sun yi kisan gilla ga manoma 8 inda suka sace 10. Wannan shine sabon hari da ƴan ta'addan suka kai a yankin da yake da yanayin zulumi inda kazalika miyagun irin suke barazanar katse hanyar samar da abinci. Ranar Alhamis ne aka sanya auku a yankin Mafa inda ƴan ta'addan suka yi wa manoman kwantan bauna kuma suka yi musu yankan rago. Gwamnan jihar Borno Baba Gana Zulum ya ce harin na da zumar mayar da hannun agogon nasara kan ta'addanci ne baya, yayin da gwamnati ke fafutukar mayar da dubban waɗanda suka rasa mu'allansu gida da sama musu sabon rayuwa. Ya ce akwai buƙatar jami'an tsaro su ƙara himmar tunkarar kalubalen, yayin da jama'a ya dace su ɗau matakan kau da bara. Lalle mu tsaya kan duga-duganmu don magance matsalar, in ji Zulum da ya ƙara da cewa ya umarci jama'a su riƙa yin ta maza, su kuma riƙa lura da abubuwan da ka iya kawo tarnaƙi ga tsaro, kazalika su kaucewa zama a ihun ka banza. ƴan ta'addan sun ƙaddamar da yaƙin bijira wa hukumomi a shekara ta 2009 da muradin kafa daularsu ta shari'ar musulunci bisa fahimtar Boko Haram. Aƙalla an yi kisan gilla ga mutum 35,000 inda aka raba fiye da mutum 2,000,000 daga gidajensu daga hare-haren Boko Haram da kuma ɓangaren da ke mubaya ga yan IS koko Daesh. Manoma a Borno sun sha fuskantar hare-hare a 'yan watannin nan da hakan ke kawo fargabar yunwa mai tsanani, inda hukumomi Majalisar Ɗinkin Duniya ke gargaɗin samun ƙarancin abinci. A jiya Juma'a manoman sun shiga juyayin 'yan uwansu da aka yi wa kisan gilla da kuma kokawa ga ƙarancin matakan tsaro a dazuka da sassa masu hatsari. A jiya Juma'a shugaban dakarun kai farmaki na ƙasar Rasha Yevgeny Prigozhin ya ce dalilin da ya sa Rasha shiga mamayar Ukraine ya dogara ne kan ƙarerayin da manyan jagororin soja suka girgira. Tun watannin da suka wuce ne a fili, Prigozhin ke sukar ministan tsaron ƙasar Sergei Shagunov da babban janar ɗin sojan ƙasar Valery Gerasimov da rashin iya aiki. A faifan bidiyon da jami'in da ke masa hidimar labaru ya saka manhajar Telegram, Prigozhin ya ce sashen tsaro na sun yaudara jama'a da shugaban ƙasar Rasha cewa Ukraine na yi mana mummunar shirin yaƙi da kuma kawo mana hari da dukkan ƙarfin ƙungiyar tsaro ta NATO. Ya ci gaba da zargin Shagunov da cewa yana nuna akwai buƙatar gwabzawa, don haka ya ba wa Shagunov damar zama full marshal ko mukamin soja mafi girma, ya kuma samu zama gwarzon Rasha na biyu. Ba buƙatar yaƙin, a bayanin na Prigozhin, don wai a kunce da marar sojan Ukraine. Shugaban rundunar farmakin mai taken Wagner ya zargi 'yan boko da ke mulki da zarin kwasar ganima a yankin Donbas. Yana mai cewa muradin shi ne raba ganimar Ukraine. Prigozhin ya ce sun yi mummunar sata a Donbas, amma har yanzu suna neman ƙari. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce za a hukunta jami'an da ke da hannu a samar da shigifin kariya daga bom da ba su da inganci. A saƙon manhajar Telegram, Zelensky ya ce za a sauya jami'ai bayan bincike ya bankado rubu'in shigifin kariyar bom na ƙasar da sulhu a babban birnin ƙasar Kyiv ba su dace ma a yi amfani da su ba. An kashe mutum uku a wani harin sama a Kyiv da hakan ya yi matuƙar kawo ɓacin ran jama'a. A baya-bayan nan ne shugaban hukumar Falastinu Mahmud Abbas ya ziyarci birnin Beijing ɗin ƙasar Sin, inda ya gana da shugaban ƙasar Xi Jinping. Yana nuna goyon bayansa ga yadda ƙasar Sin ɗin ke musgunawa musulmin ƙabilar Uyghur a Xinjiang. Sai dai bayyana goyon bayan nasa ga manufofin na ƙasar Sin da kau da kai daga cin zarafin musulmi a jihar Xinjiang ya jawo suka daga 'yan siyasa da masu rajin kare bil'adama. Yayin ganawar tasu a ranar Laraba, inda Abbas ya nemi taimakon tattalin arziki, shi da Xi sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa, inda Abbas ya amince da manufofin cikin gida da na waje na ƙasar Sin ɗin, tare da yin watsi da batun take yaƙin bil'adama a jihar Xinjiang a matsayin ra'ayin ƙasashen yamma. Amurka da wasu ƙasashe sun ayyana yadda Sin ɗin ke musguna wa 'yan ƙabilar Uyghur da sauran musulman Xinjiang a matsayin kisan ƙare dangi, inda ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa matakin na ƙasar Sin a jihar Xinjiang na iya zama laifukan cin zarafin bil'adama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Benin Washington DC. yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau zamu yi duba ne ga sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana. To madalla, biyo bayan nadin sabbin manyan hafsoshin wanda ya zo daidai lokacin da Najeriya ke fama da kalubalen tsaro iri daban-daban daga kusan kowane bangare na kasar, to shin me ake tsammani daga waɗannan manyan hafsoshi a halin yanzu? Ina suka dosa, me zai faru? Wannan zai canza fasalin yadda tsaron ke gudana a Najeriya? Domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi, mun ji ta bakin masu bincike kan sha'anin tsaron, tsoffin jami'an tsaron da ma shugabanni a sashen tsaro.
To aikin da ke gaban wa'annan wanda aka nada ba wani aiki bane fiye da su rage wa'annan mace-macen da ake samu a ƙasa. A kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum 700 zuwa 1,010 ko fiye da haka ma. Mace-macen to su rage akalla zuwa 1,000 a shekara na farko, haka sai ta rage wa lokacin da za a waye gari ya zamba zai wuce mutum 100 ko ƙasa da haka wanda ake kashewa a Najeriya. To shine kadai fa za mu yaba musu.
Shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban sa kan tsaro an sa tsohon dan sanda,
muna da yakin cewa wani abin zai sake asalin wannan yakin da ake yi da ƴan ta'adda da kuma ƴan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma baki.
To madalla,
abinda wannan ke nunawa shine yadda shi shugaba Tinubu ya bayyana tsaro muhimmanci kusan dukkan ababen da yake yi tun da ya hau har zuwa ga yau da tsaro yake farawa. A bayanin
mai bincike kan sha'anin tsaro kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultants Dr. Kabiru Adamu ke tsokaci kan sabbin manyan hafsoshin sojojin Najeriya da shugaban kasa Tinubu ya ayyana a jiya. To amma tambayar da ke buƙatar amsa shine, shin menene wannan sauyi zai canza kan dimbin kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta ta kowane bangare?
Kaga lalle ya nuna cewa yana da niyyar bai matsoro muhimmanci, kuma alƙawarin da ya yi a cikin jadawalin da ya fitar na wato Renewed Hope da cewa zai magance matsalar tsaro ga alama yana da wannan niyyar. Abu na biyu wanda zai biyo baya, kamar yadda muka nuna alƙaluman da muka wallafa, reportin da muka wallafa a watan Mayu, alƙaluman tsaro na mace-macen da aka samu don shekara 10 na baya zuwa ga bana, akalla mutum 78 aka kashe. To babu yadda za ka yanka amfani da wannan mizanin ka yaba ma waɗanda suka shugabanci ɓangaren tsaro a wannan lokacin. To aikin da ke gaban waɗannan wanda aka nada ba wani aiki bane fiye da su rage waɗannan mace-macen da ake samu a ƙasa. A kowane shekara akalla ana samu abin da ya kama daga mutum 700 zuwa 1,010 ko fiye da haka ma. Mace-macen to su rage akalla zuwa 1,000 a shekara na farko, haka sai ta rage wa lokacin da za a waye gari ya zamba zai wuce mutum 100 ko ƙasa da haka wanda ake kashewa a Najeriya. To shine kadai fa za mu yaba musu. Abu na uku wanda zai biyo bayan wannan shine wannan fashi matakin ga da shugaba Tinubu ya dauka shine mataki na farko. Abu sai ya bi bayan wannan da abin da muke cewa security sector reform, wato a canza matsalolin da ke tattare da shi bangaren tsaron, a yi kokari a shiga ciki a magance su don a bai mu wannan naka nada dama. Ba su za su yi wannan gyaran ba, ita gwamnati tare da haɗin kai tsakanin bangaren zartarwa da bangaren majalisa da kuma bangaren shari'a ya kamata a yi wannan gyaran. Abu na biyu shine wato abin da muke kira security sector governance, wato irin shugabancin da ake yadda ake bin shugabanci a cikin karkashin tsarin tsaro. Akwai bangarori kusan guda 8 waɗanda suke da shugabanci a bangaren tsaron, da abin da ya kama daga mai bawan shugaban kasa shawara kan harkar tsaro har zuwa minista. To idan aka bar abin haka zai zan ana samun cuɗanya da rashin haɗin kai tsakankanin waɗannan guda 8. Kamata ya canza tsarin yadda za a samu 1 ko 2 ko 3 ba su yi kasafi haka waɗanda ke da wannan shugabancin. Misali in ka ɗauki 'yan sanda, an rarraba su yanzu kusan shugabanni ko guda 3 ko guda 4 akwai bangarori na tsaro wanda duka suke da nasaba da aikin yan sanda aka anar da ba sa tsakanin wannan to kamata ya canza wannan tsari yanzan akwai sun tsaya madaurin ki guda kuma ba su dama na hadin kai da tafiya tsari guda
wani abin da ba sa din ba shine yadda aka nada tsohon dan sanda AIG Nuhu Ribado a matsayin mai bada shawara kan shanin tsaron kasa matsayin da a baya aka saba saukin hafsoshin soji ke rike da shi to sai dai kuma a cewar tsohon babban hafsa General Yakubu Usman wannan babu damuwa
ba shakka shugaban kasa jiya yayi canje-canje akan hafsoshin tsaro na Najeriya baga haka kuma ya nada shi Nuhu Ribado a matsayin mai bada shawara akan tsaro to wannan abu da shi shugaban kasa yi lalle ka san ya yi tunani kwarai da gaske kafin ya yi wannan appointment din amma kamar yadda aka saba an sa hafsoshin soja da military zan sai yadda ya kamata shi kuma na NSA mai ba da shawara wa shugaban kasa akan tsaro an sa tsohon dan sanda ba shakka shi malam Nuhu Ribado kwararre ne a aikin dan sanda kuma aikin tsaro zan ce yana da masani amma wani lokaci ka san shi tsaro yana da fadi akwai tsaro na cikin kasa akwai kuma na gefen kasa da kuma territorial integrity wanda ake faɗa wato kaman aikin fannin da ya shafi armed forces to a irin wannan kwa kaga dole ne a samu waɗansu wanda za su taimaka musu to a yadda tsarin ofishin shi mai ba da shawara ko shugaban kasa akan tsaro ba wai shugaba na sama ne kawai ake duba ba a'a akwai waɗansu a ƙarƙashin shi waɗanda su ma za su ba shi shawara kafin ya je ba shugaban kasa shawara saboda haka kamar yadda shi shugaban kasan ba wai shine kadai yake daukan wannan decision ba akwai waɗanda suke yakan nemi shawara daga wajen waɗansu to amma kamar yadda shi wannan shugaban NSA wato shi malam nasu malam Nuhu Ribado yake tabbas ne dole akwai waɗansu a cikin ofisi din nashi waɗanda za su riƙa ba shi shawara abinda ya shafi fannin sojoji ko na sama ko na ƙasa ko kuma na ruwa saboda haka yana da mutane a ƙarƙashin shi wanda za su iya ba shi shawara amma abinda aka saba yi da wai sai tsofin sojoji wataƙila shi shugaban ƙasa yana so ya canza ya kama dudu saboda haka ba mu san tabbas ba ko zai ci gaba zai dore ba mu sani ba amma lalle kan wannan ofishin yana buƙatar wanda ya san wani abu game da fannin tsaro to shi malam Nuhu Ribado ya san wasu wanda kuma bai sani ba akwai ma'aikata da suke ƙarƙashin shi wanda za su iya ba shi shawara madalla
kamar kuma yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Aruwan ke cewa akwai fatan samun kyakkyawan sauyi kan shanin tsaron a nan gaba
muna da yakinin cewa wani abin zai sake asalin wannan yakin da ake yi da yan ta'adda da kuma yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma baki daya to da farko wannan makami na babban hafsan sojan ƙasa ta Najeriya wadda aka baiwa Manjo General T.A. Ladaja wannan abin ya yi daidai kuma shi Ladaja gwarzo ne sakakuri ne soja ne wadda ba matsoraci ba ne soja ne wadda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba tema da haka akwai ba ta kashi daban-daban wadda aka yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji shi ke jagorantar wannan gwagwarmaya din wadda aka yi to wannan abin ya zo daidai kuma ya mana daɗi kuma muna da yakinin cewa wannan abin zai sake fasalin wannan yakin da ake yi da 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji da ma wasu kalubale daban-daban wadda suke damun Najeriya ma baki daya karamanta Lagbaja ya yi aiki a nan arewa maso yamma da kuma nan kudu maso yamma da kuma nan Kaduna da kuma sauran wurare da dama wanda akwai kalubale na tsaro kuma ya cire tuta. Muna yaba ma shugaban kasa da wannan daman da aka bashi, muna kuma sa fatan alheri.
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon muryar Amurka da gidan rediyon Landmark FM mita 90.5 Kwantagora a jihar Niger, tare da ni Yusuf Mustafa Basari. A yau a cikin shirin muna garin Rijiyar na Gwamatsi, daya daga cikin gari mafi shahara a tarihin masarautar mai Sudan na Kwantagora da ke karamar hukumar Kwantagora a jihar Niger, Najeriya. A cikin shirin muna tare da Malam Abdullahi Sarkin Hausawa kuma dan Galadiman Tadali dan jin taya aka kafa garin Rijiyar na Gwamatsi da kuma wanda ya kafa ta tsawon shekaru 200 da suka gabata.
To ita dai Rijiyar na Gwamatsi abinda asalinta suna ainihin garin ga Tadali kuma sunan take na gargajiya. To a lokacin nan zamanin kakanninmu da suka zo na Gwamatsi zo ya cimma kakanninmu a saman tsaunin nan ya sansani a nan a suke ba mu labari iyayenmu da ya sansani a nan. To sai wannan rijiya ta kasaita ga hannun na Gwamatsi, Rijiyar na Gwamatsi ne shi ake ita ana nan masautan Kwantagora a zamanin NA kamar yan doka ce nan. A lokacin nan masautan ku da wata zo sai aka masa galuwa aka kewaye ta, bayan sun kewaye rijiyar nan suka kaje kuma sai ruwan sama ganye na zubo mata. Zamanin Firiniya jikan nan Samar Jallo a zamanin shi aka so buga kwano a rijiyar nan. Daga lokacin nan har bisa rana mai kata yau toran kawon nan masarautar nan ba su watsa da ita ba su karki abin da ke tsakani da Allah. Mun ko gode ba al'amarin su dan ba su walaka da ke ba su sanin asali sun ke ta yadda ya kamata ita ne Rijiyar na Gwamatsi. Kuma ainihin ita asalin nan jama usalle alallahu mashanga uchau lokacin kakanninmu kenan nan suke zuwa su taru sun lokacin tun da dundumi to wata ruwa sai azu suke taruwa Sadauna a nan garin muka san shi sauran dukkan manyan nan sala kuma saboda rashin Rijiyar ga kuma da muka san su ko ya zo nan zai tsaya mai masaba lokacin nan ya zo ne tarje su mu ma mu gansu sai ban hannu sai dai su wani mutunci ko su koma Kwantagora lami lafiya.
Wannan gari ta ya samu asali musamman ta fuskan yawan jama'a, tattalin arziki da kuma al'adu.
To kamar yadda ya samu asalin jama'a to ka san iko Allah ba wanda sai ya gane shi ko kuma ya kuli shi. Sannan sai Allah ya kawo mana jama'a gurgurdan hali kuma ana zamani da su lami lafiya kuma girma da arziki kuma kullum ana ci gaba kuma ainihin yawanci duk da wuraren ga to ba da gari ta fifi wanda za ka ji a ta iri da gwaji ina sha an Allah da kai kun garin Makka kake yau kai bayan ri na Gwamatsi in wani ji dai bai ce kai ya san ta gwamnati a ce kai ya san ta.
Malam Abdullahi dai ya ƙara da lissafa mana sarakunan da suka mulki garin Rijiyar na Gwamatsi tun daga lokacin da aka kafa ta har kawo zuwa yanzu.
A nan garin Tadali Rijiyar na Gwamatsi sarakai wanda muke da su akwai sarki Dauki Imaji, sarki na san kani, daga sarki Cinama sai sarki Gulama, daga sarki Gulama sai sarki Haliru, daga sarki Galba sai sarki Baushi sai sarki Malam Isa. Saboda haka su takwas din nan sarakan tanne da suka shuda Allah da ikonsa da yajjan fasarsan kwalta gora yau rijin na gwamatse sai ta samu wani ci gaba wanda muka ƙara jin daɗi ta tuna da mu ta ba mu dagaci shine malam Isa yanzu dagaci ne muka samu ashirku alhamdulillah rijin na wadwa ai ko alhamdulillah mun ko gode
eh wasu kabilu ne mafi rinjayi a ita wannan gari
to ainihi da abin da take nan asalin ta kan ana cewa basawa amma sassalan su katsinawa amma basawa ne da sallan abin da ke kai musu
baya ga ita wannan rijiya ko shi wannan gari yana da wani tarihi na musamman a bangaren yaƙe-yaƙe na bayan san da ya faru
abin da kakannin mu suka ba iyayenmu labari a zamanin yaƙi imanin gari na gaya muku shi ma da dama muka din inda ake yaƙin to in aka tafi yaƙin nan lokacin nan sai mashi sai takobi ake ruwa yaƙi sholan mu kuma kamar irin bindigogi aka lokacin nan ba sai aiki da shi ba wasan daɗi ba sai wa'annan kaman an aka taji an ci za a je yaƙin nan shi sai da ganga sai wata gangan ta ya buga ta kowanne namiji an kan shi ya tashi an ba ruwa ne yaje ba hankali shi bai kwanta ba sai an je da shi gangan yaƙin nan ai ba sun abin da za a yi ai kuma sai lafiya ko su dawo lafiya abin da ke ba mu labari to kuma suka ba mu labari tun da yanda ka dabe su aka tayar ka shi yaki aka tayar su ba yaki nan suke yin nasara na gwamnati ne na gwamnati yakan ɗebi jarumawa ne a lallahu macen ga tadali usalli dai kan ɗebi wanda an mazaje ya tafi yaki da su aka je kuma su ci gajiya suke nasara saboda darajar wannan dicijin da Allah ya ba na gwamnati an ba mu labarin haka
to ko ya zaka bayyana dangantaka tsakanin ku da sauran garuruka da ke zagaye ku kuma suke makwabtaka da ku a wannan waje
to kaman garuruwa
eh alakan ku
alakan mu akwai usalli kambari ne akwai uci obasawa ne akwai alallahu basawa ne akwai mashanga basawa ne kuma tsakanin mu da su girma da arziki ake makwabtan juna muke gore yan uwa muke
to akwai wasu matsaloli da ita wannan gari yake fuskanta
akwai matsaloli gurgurdan hali kaga dai akwai makaranta na boko karama ce inda hali muna neman masarautar ta taimaka muna mu samu sakandare da take ba gun muna neman mu same shi inda hali a taimaka mu da saboda darajar na gwamnati saboda ugunta saboda kuma su masarautar kun da gore da ta rike ta to lalle mun ba mu da wani alhorma wanda yake mutanen masarautar kun da gore ta rike mu tsakani da Allah fasa kun ta bata da mu ba mu kuma muna neman Allah ba mu iko za mu masa labiyayya
garin da na gwamnati dai gari ne da ya shahara fannin noma da kiwo sai dai a yanzu ya samu nakasu sakamakon matsalar kalubale irin na tsaro da ya addabi yankin inda ta bukaci gwamnati ta sake duban su da idan rahama domin ci gaba da harkokin su kamar da suka saba na noma da kiwo
mu ne mutanen karkara an so samu ne ai ba mu yi a taimaka muna da zuwa taki na noma a taimaka muna kuma mabiya na duk talakawa ne abin da za a ci ma yanzu gurgurdan hali saboda wata matsala da Allah ya kawo matsalolin nan ya watsa ma mun mutane zuwa karbin garin ma in ba na cikin garin rijin da gwamnati ba nan ya wuce birnin mun duk sun waki sun kuma cikin garin kwanta gora kuma a zo a tsorace a koma a tsorace wannan fitila ba kadan sha muna kai ba muna roƙon arziki muna roƙon manyan nan masarautar kwanta gora ta ƙara taimaka ta ƙara mun ta ƙara taimaka muna cikin darajar da Allah ya mata saboda darajar Ibrahim na gwamnati
a ƙarshe sarkin Hausawan rijin na gwamnati ya jaddada buƙatar gwamnati ta taimaka ta inganta musu makarantar mata da kuma gyara musu babban masallacin garin da suke gabatar da ibada a ciki
akwai makaranta na mata a taimaka muna akwai sauran masallatai wanda yake ruwa ma suke yi abin da ba har ma ga wata sabon da 'yan siyasa suka yi muna yanzu haka in ruwa ya faɗo a nan shago ake zuwa a yi sallah imamin wurin ba a wurin ruwa zuwa ya kai to inda hali muna neman arziki a taimaka a wurin gyaran shi
to bayan kammala jin tarihin kafuwar garin rijiyar na gwamnati ne na samu damar tuntuɓar shugaban karamar hukumar kwanta gora honorable shehu s power akan ko yana da masaniya akan matsalar da ke damun al'ummar garin rijiyar na gwamnati na batun makarantar mata da kuma gyaran masallaci ga abin da yake cewa
eh mun san wannan korafi amma kamar fannin shinge in ka duba da ba su da ainihin primary health care wanda yake shi mun nisa kusan abin da ya rage kamar bai wuce 20 ba to insha Allah wannan korafin muna sanar da shi in Allah da wannan abin da ya rage mana bai da yawa kadan ne don kusan bai wuce 20 abin da ya rage ba to mun gama shi za mu kuma ga yanda za mu koma mu dauki wani abu akai
to ma sauraro a nan shirin ya kammala yanzu a madadin malam Abdullahi sarkin Hausawan garin rijiyar na gwamnati kuma dan Galadiman Tadali da gidan rediyon muryar Amurka Yusuf Mustafa Batsari ke cewa
mu kasance lafiya.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, akwai da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Da mata tanda
da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.